Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Miya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da hukumar kula da arewa maso gabas take ciki dambarwa bata kare ba a kungiyar masu sukuwar dawaki a binnin kwanni inda shugaban kungiyar yace sam ba a tsige shi ba yankin Olu a jihar Imo ya kasa samun salama don fitinar matsafa da ƴan rajin Biafra IPOB APC a Zamfara na cewa ta shawo kan takaddama da ta awon gaba da dukkan mukamanta a zaben shekara 2019 muna da tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC
to assalamu alaikum masu saurare ga labaran masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu goran waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na Capitol a watan jiya da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda Trump ya buƙaci su yi ta wajen fuskantar 'yan majalisar da ke zama don tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba. 'Yar majalisa daga jihar Colorado Diana Degett ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da ke gabatar da ƙara kan Trump ta ce masu boran sun yi imanin cewa umarni shugaban ƙasar ya basu. Masu boran sun bayyana ma 'yan sanda ƙarara cewa suna bin umarnin shugaban ƙasa ne. To amma babu wata alama nan da nan da ta nuna cewa da yawan 'yan Republican magoya bayan Trump a majalisar dattawa na juya mar baya bayan wannan zaman. Hasali ma Trump wanda ya sauka daga mulki a daidai lokacin da ake rantsar da Biden ranar 20 ga wata na kan hanyar wanke shi daga zargin. Amurka jiya Alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda ake kuma kira Bama sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a demokaraɗiyyance. Hukumar Baitul Malin Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane 10 da kuma ƙungiyoyi 3 waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Bama wadda aka zaɓa a demokaraɗiyyance. Wannan takunkumin ba akan mutanen Bama aka auna ba a cewar takardar bayanin Baitul Malin. Hukumar sa ido kan kafafen labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a ƙasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai. Wannan shawarar na zuwa ne mako guda bayan da hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a Burtaniya mai suna The Office of Communications ta soke lasisin gidan talabijin din China na ƙasa da ƙasa. Hukumar ta ce jam'iyyar Communist ta ƙasar China ce ke tafi da harkokin wannan kafar labaran wanda hakan ya saba ma dokar Burtaniya wadda ta hana jam'iyyar siyasa iko kan kafar labarai mai lasisi. Jiya Alhamis, hukumar gidan rediyo da talabijin na China NRTA ta ce an samu BBC da laifin abin da ta kira saba ma ka'idojin da aka gindaya ma kafafen rediyo da talabijin a rahotannin kafar kan China wanda hakan ke illa ga muradin China da kuma haɗin kan ƙabilunta. Da yake jawabi a cibiyar lafiya ta Amurka jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsarin yin rigakafin mutumin da ya gada sannan ya yi kira ga Amurkawa da su haƙuri zai gyara. Mutumin da na gada, bari in gaya muku gaskiya, bai yi shirin da ya dace game da aikin rigakafin miliyoyin mutane ba a cewar Biden. Zai ɗau lokaci kafin mu gyara, amma za mu gyara a cewarsa. Biden ya kuma bayyana cewa Amurka ta samu alluran rigakafin da za su wadaci mutane miliyan 300 daga cikin jimlar mutanen Amurka miliyan 328 zuwa ƙarshen watan Yuli. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Joe Biden ya ɗage dokar ta ɓaci kan iyakar Amurka da Mexico sannan ya tsaida karkatar da kuɗi da akan yi wajen gina katanga akan iyakar. A wata wasiƙa ta jiya Alhamis ga shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi, Biden ya ce ya ɗage dokar ta ɓacin da shugaba Donald Trump ya kafa a watan Fabrairun shekara ta 2019, yana mai cewa babu dalilin kafa ta. Biden ya kuma bada umarnin cewa ba za a sake karkatar da kuɗin haraji da Amurkawa ke biya don gina katanga ba, wanda hakan na ɗaya daga cikin muhimman manufofin Trump. A ƙarshe, yayin da ake ƙoƙarin hanzarta yin rigakafin cutar corona, jami'an lafiya a Amurka sun damu sosai da yadda baƙaƙen fata a Amurkar ke can bayan fararen fata game da batun rigakafin, wanda hakan ke ci gaba da tabbatar da rashin daidaiton da ke akwai ta fuskar jinsi a ɓangaren lafiyar ƙasar. Ana taƙaddamar da shirye-shirye a faɗin ƙasar da zummar yin rigakafin baƙaƙen fatan Amurka. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden za ta fara raba rigakafi a ƙananan asibitocin gwamnati da ke amfanar ƙananan jinsuna.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar kula da raya yankin Arewa maso gabas ta ɗau matakan koyawa matasa 1,200 ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa a jihar Bauchi, Gombe da Taraba da samar da kayan aikin noma. Kazalika, hukumar na cewa za ta yi aikin hanya tsakanin alƙaleri da ƙirfi a jihar Bauchi zuwa Gombe Abba a jihar Gombe. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchi.
Shugaban hukumar Muhammad Alkali ya shaida hakan ne a Bauchi a wajen biki yaye dalibai guda 176 'yan jihar Bauchi waɗanda suka sami horo kan fasahar ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa.
Kuma duk yaran da ya magaranta ko bai magaranta in ba sani a kasan inda ba ta da cewa idle mind is devil workshop. Shi yasa mu a commission din muna gani ya kamata a yi musu wani abu wanda za su bar aiki a kansu, tunda duk abin da za a yi gwamnati ba zai ya duke su aiki gaba daya ba. A za mu yi training akan jaran telefon da sauran abubuwa. Yanzu mun ba su kayan aiki a cikin muna gani haka su za su zubar aiki da kansu, kuma a cikin Allah da ramansa sun da zubar aiki wannan wata su za su yi neman ma'aikata wanda za su aiki tare da su.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir ya bayyana godiya
musamman ma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da ya kafa wannan cibiya, kuma sun kawo tallafi na haƙiƙa wato ta hanyar ilimi, ta hanyar hanyoyi, ta hanyar makarantu, ta hanyar asibitoci, kai har hanyar bunƙasa noma.
Kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Dr. Aliyu Usman Tilde ya yi bayani a madadin makarantun gwamnati da na masu zaman kansu.
To sun ce sun kawo gobe za mu karba duka face mask guda 10,000 makarantu na gwamnati, sannan makarantu na masu zaman kansu su kuma 5,000, sannan kuma bayan face mask akwai kaman barguna also, kuma wannan ya taho daidai da dama muna da makarantun mu na boarding wanda muke dada inganta tawa. Insha Allah za mu samu mu rarrabawa yaran, akwai extra books da sauransu haka da kayayyaki da irin waɗannan wanda suka kawo wanda muna maraba da su. Ko da ke mu ma dai gwamnatin jiha dama mun sosai da yawa daga cikin su sosai sosai.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga ɗaliban da suka amfana.
Sunana Abdulrahman Rabi Ɗanirana, na samu damar koyan computer graphics kamar yadda kake gani an ba mu computer.
Sunana Khadija Rabi Ɗanirana, ni na koyi graphics design, yin su katin aure, billboard, logo da sauransu. Ina jami'a ne aji na uku.
Ina ke gaza ya ce makaniki.
Ce makamu ta fanni da dama da dogaro da kai haka ba sai mutum ya tambayi kowa ba, kuma za ka iya ɗaukan ma'aikata a ƙarƙashinka.
Abdulrahman Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, dambarwa ta ɓarke a ƙungiyar masu sukuwar dawaki ta yankin birnin Ƙonni, inda membobin ƙungiyar suka taru suka tsige shugaban ƙungiyar. Amma shugaban ya ce shi dai yana nan kan kujerarsa. Daga birnin Ƙonni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Shugaban kungiyar na birnin Ƙonni da ya aza sharaɗin sai an yi taro a ofishin magajin garin birnin Ƙonni. Ya halarci taron majalisi na musamman da kungiyar ta kira a wurin da sharhanta, inda lokacin membobin kungiyar suka rushe tsohon kwamitin gudanarwa Kobiru da shugaban ke jagoranta, kuma suka kafa kwamitin rikon ƙwarya kamar yadda magatakarin kungiyar ya yi mini ƙarin bayani.
Ni na Mamman Hassan, matsala ta aka samu yanzu shi na yanzu muka zo muka yi assembly general dan assembly general din akwai masu makaru tsari saboda cin gaban kakarmu kasan mu kuma da Benin Kwanni dan haka na yanzu muka zo akwai ɗan matsaloli shi na yanzu an kasa wani dan committee na crisis tunda abun kaji ai na fafa sai wanda an kai magana
yanzu ana iya cewa shi tsohon committee an dakatar da shi an kafa committee na wucin gadi
to insha Allah dai haka assembly general ta decide ta ce a sa committee kuma sa committee na mutum biyan wanda za su tayar tsarin su ko dawaki kakin dai nan tawa ta zo ta sa sabon biro
nan zuwa shi aka tsammani yalla maganar ta kai ga tawa zakwa
to yanzu dai za mu PV ma'aika matawa tawa yanzu ita za ta decide gadda za ta huna ta faɗa muna kuma masha wata muku gadda za a yi
sai dai fa Alhaji Mamman Kwagiri da aka ce an cige ya ce ko alama yana nan a matsayin sa
ko gobe ko GB ko gata sai in tawa ta zakar kanta na gamsu kan wannan zakwa in ta zakar ta yanke hukunci ta ga dauka amma in ba ta zakar ta yanke hukunci ba wannan ga taro an kai an hicce kan zai riga habaya abinda zan dauka na ba abinda zan yi na da shi ne ba
kai kana nan matsayin kai ne president
ko gobe abinda za a yi hayya ga hiliga mai doki abin kashi tsauri kare bai aikin komi ni ban amince musu da wannan taro sun kai ba sun kaza kan kace wai sun tsaya da biro sun yi ni ban amince ba
ana sa bangaren shugaban committee rukun kwarya na mutane biyar da taron ya girka ya ce zai yi wa tsohon shugaban nasiha domin ya bada kai ga Abdullahi Madugu
tunda inda jama'a take taru a ce wajen mutum 30 baka samu mutum guda wanda ya bi ka ba ai ka gani wannan abin ne sai in ya so wahala kanshi kina an nuna mai rashin so
yanzu ya za ka yalla ka jawo hankalin shi a samu dan sosoto
to wannan yanzu in Allah ya so zan ci gaba da yi mishi nasiha in ga ya mishi da jagoranci Allah na ke bada shi kuma lokaci yayi saboda laihin shi yayi yawa Allah yake amshe shi mu ba mu son wannan jagorancin da muna son wannan tun lokacin da tsohin waje gaba dai da wa'anda a tsohi na biro su kuwa duka ga sunan suka yi mu amshurin wallahi billahi ba zai samu shi ba
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja zauna tsaye bata kare ba a yankin Olu na jihar Imo inda mutane ke fama da fitinar matsafa da kuma ɗan rajin kafa kasar Biafra ta IPOB wakilinmu Lamido Abubakar ya aika mana da wannan rahoton
because of the insecurity situation killing almost on daily basis
wannan yana cewa ne sunana Michael akwai matukar tashin hankula muna samun rahotanni na kashe-kashe a sassan yankin Olu sakamakon ta'annatin yan gungiyoyin asiri shi kuma wannan yace
today we heard that there was killings of some ladies
yana cewa ne mun samu tabbacin kashe mata biyu a baya-bayan nan sakamakon tashin hankulan da aka samu da rundunar sojan Najeriya da kuma kungiyar nan ta IPOB kuma kawo yanzu muna samun rahotanni na kashe-kashe nan da can a gefe daya kuma wasu bayanai sun nuna cewa wasu masunta da suka fito daga arewacin Najeriya waɗanda ke gudanar da harkokin su a jihar Imo wanda suka kwashe shekaru da dama bayanai sun nuna cewa sun batabat kamin daga bisani a gano halaka su aka yi Alhaji Manu Muhammad wani shugaban yan arewacin Najeriya ne a yankin Olu
yan birnin Kebbi guda ana kiran shi sabo yaro na kiran shi cewa so sabo ba su dawo ba sai wani in ya mure yake zo ga ya ji labarin an kama mutane amma yayi magana da cewa a cikin shekara su uku suna ka bayan an sake su sai wasu sun katare su kan cikin ruwan kuma to su muke tsammanin sun kai kita sai mun kai shakan makin mun ka zo mun ka ga wuri an ka nuna muna garo ba su can a wanduna to dan da ni an ji wandunan guda sai nake zo mutanen nan kashe su ne an kai
shi ba wani isa haka dake zaman uba ga daya daga cikin waɗanda aka kashe yace
ina ka bisa uku kuma ba ga wasu ga wandon su nan a bakin ruwa din sai aka samu waje ga an yi sabon tono in yi yawa a wajen su wannan yaron dai wanda ke tsammani kuma da kamar da hannun su kuma sun ku sun bar garin ba su nan yanzu da mun kai hukan wajen gwamnati yanzu na kace tsoro an alame mu zo ma dudan na su bayan nan za a yi ne za a yi to musali bayan da mun su gwamnati ba
rundunar yan sandan Najeriya ta tabbatar da faruwar lamarin na kashe-kashe kuma tace a tsaye take wajen kare dimbin dukiyoyi da rayukan jama'a DSP Okuko Ronaldo shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Imo
the normalcy has returned like you know in that area
yana cewa ne tashin hankula sun faru a yankin Olu wadda ta hada kananan hukumomi tara a jihar ta Imo kuma kawo yanzu rundunar yan sanda a tsaye take domin ganin cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba mun baza jami'an mu musamman inda aka samu tashin hankula domin gudun abin abinda ka ebewa wa baya. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Bayan zaman tankiya to rasa dukkan kujeru a zaben shekara 2019, sanadiyar kara har kotun koli jam'iyyar APC ta jihar Zamfara ta dinke barakar manyan ƴaƴanta. Wannan ya faru ne daga aikin sulhu da kwamitin rukun jam'iyyar na ƙasa ya jagoranta, inda tsohon gwamnan jihar Abdul Aziz Ziyari da Senator Kabiru Marafa suka zauna a inuwa daya da nuna duk rashin jituwa ya wuce. Kakakin kungiyar magoya bayan tsohon gwamnan Comrade Ibrahim Garba Abdulrahman ya ce sulhun na da tasiri don zaben shekara 2023.
Kafin wannan sulhu babu wata fahimtar juna tsakaninmu da bangaren da aka yi sulhun tare da su. Mu a matsayinmu na matasa tabbas zai taimaka mana matuƙa domin za mu ƙara samun jituwa tsakaninmu da wancan bangaren, mu haɗu mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin mu ciyar da jama'ar APC gaba, wanda idan da ba a yi sulhun ba to duk yanda muka so mu yi aiki tare to ba za mu taɓa samun fahimtar juna ba. To amma sakamakon wannan sulhun to na tabbata insha Allah za mu ƙara samun jituwa tsakaninmu mu matasa da kuma su shugabannin namu domin ganin cewa mun cimma nasara a zaben da muke fuskanta.
Wani zabi kake magana?
Zabi na 2023. Domin yanzu ai damarar da muke ai muna kokari ne mu ga cewa za a mu cimma nasara a zaben 2023. Cewa muna cikin kalubale kasancewar matsalolin da aka samu a baya, wannan jama'iyya ta tafka asara a zaben da aka yi na 2019 kasancewar rashin jituwar da ya shiga tsakanin waɗanda suka yi sulhu. To alhamdulillah yanzu muna ganin cewa kasancewar mun dawo yanzu din tsaya madaurin ki daya, to insha Allah a zaben da muke fuskanta na 2023 za mu cimma nasarori tun daga mataki na jihar Zamfara da kuma mataki na kasa insha Allah.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu tattauna da shahararren malamin nan dake birnin Kaduna, wanda ya dauki gabarar shiga cikin dazuka domin yin wa'azi ga ƴan bindiga dadi. Toma Dalla. Da farko na tambayi Dr. Ahmad Gumi ko me ya bashi kwarin gwiwa shiga cikin dazuka domin haduwa da waɗannan ƴan bindiga dadi?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato abu ne sananne, makiyaya sun dauki muguwa hanya ta sace mutane da garkuwa da mutane da cin zarafin mutane, kuma wayanda ake kamawa ya bayyana cewa akwai jahilci kwarai tare da su. Ba tun wannan gwamnati ba tuntuni ana yakin su, amma abun bai kare ba har yanzu. Shine muka ce to bari mu kusance su, mu gani a koya musu ilimi, a yi musu gargadi, a shiryar da su, zai yi Allah ya canja ra'ayin su.
Idan ka je wurin su, me suke gaya maka dangane da abin da yasa suka shiga wannan aika haka?
Wallahi koke kai kuma kai kanka sai ka tausaya musu. Kuma ni abin da ya kara sa nake jin tausayin al'amarin, mutane ne wayanda ba su da shugabanni masu ilimi masu basiran da za su ce ga yadda za ku nemi a yi muku maganin matsalolin ku, ba ku dauki bindiga kuna sace mutane. Mu masu hanyoyi ta laluma inda za su korafe su a biya musu bukata, na tabbata maka ba wani a cikin su da zai dauki wannan bindiga.
Menene korafen nasu?
To in ka shiga dajin ma me za ka gani? Tun lokacin da Allah ya yi duniyar nan haka take, duk wani kaso da ake yi na gwamnati ba abin da ake musu, mutane na cikin daji. Kai ba kai musu makaranta ba, ba kai musu asibiti ba, ba kai musu hanya ba, ba ka taimaka musu ba, su ne farkon da aka sace shanunsu. Yanzu haka zan je wata ƙasa an sa an kwace musu gonakinsu ma, ba kuma wurin da za su kai kuka. In an kai kotu a cuce su, in sun kai wurin 'yan sanda a cuce su, bai Fulatani ko ina yake a bi a kashe shi kai haba.
Dokta, idan muka duba kaman gwamnatocin da suke nan arewa maso yammacin Najeriya, kansu ya rarrabu, wasu suna ganin cewa wannan sulhu shi ne abin da ya kamata, yayin da wasu suke cewa babu sulhu.
Abu ne mai sauki, nama ne aka kawo, wani ya ci a soya, wani ya ci a yi fifisu, me fifisu ya yi fifisu ɗin shi, me soyawa ya soya, mu ga wanda zai aiki. Tun yaushe ake yaƙi da su? Me yaƙin ya yi yaƙi, me sulhu ya yi sulhu, mu ga wanda zai ci nasara.
Amma yanzu kai takamaiman da ke ka gana da mutanen nan, kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri?
Ba wanda zai yi tasiri sai wannan sulhun nan. Wannan kama mutane da suke suna azabta mutane ana neman kuɗin neman sayan makamai ne na yaƙi.
Amma dokta, wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwa da mutane suna samun miliyoyin kuɗi.
Babu wani abin jin daɗi tare da su. Abinci ma da kyau suke ci, na gaya ma sayan makamai suke yi, sannan kuma sun shiga wani kwaya, ba komai, ba ni daɗin kuɗin da suke ji. Balle wa ce suna jin wani daɗin kuɗi, sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai wanda suke tare da su suna karban kudin da ake garkuwa da shi. Hakan ne na ka jama iyakan gaske kenan. Dan rashin ilimin su da basira da kuma sanin yanda za su samu tsala da fitar da matsalar su sai kuma na shigo musu da kwaya jure hankalin su.
To amma wasu masu nazari akan shanin tsaro suna ganin cewa kamar waɗannan yaran wasu daga cikin ƴan Boko Haram ko ISWAP sun yi tasiri wurin jin ra'ayin su.
To har yanzu Boko Haram ba su shiga Fulani ba. Saboda haka shi sa yanzu ya zama mana dole bamu da lokaci kafin su shiga su yi tasiri akan su. To dole a cece su.
Kana ga misali yanda kuke wannan abin ku kada kan nan ba hannun gwamnati a ciki abu ne wanda zai yi tasiri?
Kaga yanzu ina zamfara. Zamfara na ga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Na je Sokoto ma na ga shi ma suna da shiri kai sun yi tayin abubuwa su ma yana da abu nan. Saboda haka yanzu Sokoto da Zamfara akwai saukin al'amarin kware da gaske domin mun zo daga gumi muka bi ta anka muka zo Goso gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala daga shinkafi har zuwa Goso ba wani matsala mutane na kiwo. Matsala kawai da muka samu shine Wurno da kuma wurin kasan Isa an ce kuma yawancin su mabuzaye ne.
Kasancewar waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda ɗaya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan ko da an yi su bangaren a iya samun wancan bangaren shi kuma shigo da aika kana ga wani
wani na dinki wani na farkewa
yawa
haka yake. To amma dole sai an bi su ɗaya da ɗaya kenan.
Kana ga doctor za a yi musu ɗaya da ɗaya
kwarai da gaske. Abin da ya sa shi ne ai kaman kifi ne a kosteku babban kifi ya cinye ƙarami. In ka samu babban kifin to zai cinye ƙananan shi zai hana ƙananan yin barna ko mun ga suna yi yanzu haka suna hana ƙananan barna. In ka ga yi barna to maybe ai nesa ne ba su sani ba. Saboda haka ana iya kuma juya akalansu su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji ba wai labari ba ne abinda muke ciki kenan. Yanzu muna garin mu sau lafiya lau masha Allahu hanyoyin da za a ba a bi kasuwar da ba a ci duk ana ci lafiya dai ya dawo. Kuma idan ka ji wai ai ɗan hari can ai dole kafin a warke gaba ɗaya ai ta ɗauki lokaci shi kan shi barna a hankali ta zo. Amma dai ana hanyar warkewa ne abun yana cin nasara. Saboda haka ina son gwamna na Kaduna Malam Nasiru ya ɗauki wannan ra'ayin ya yi hankuri mu shiga dajin birnin Gwari ya hankuri don Allah. Na san shi mai mulki ka san bai son reni. Sannan ba maganar reni ba ne maganar rayuwar mutane ne. Su kuma can jahilai ne shi da kanshi ya ce jahilai ba su addini ba. Jahili bai da magani kaman kami. Ka jawo shi ka koya mishi yadda ma zai tafiyar da rayuwar shi. Jahilci ne fa kawai tsintsan shi.
Dokta to kana ganin misali idan shi gwamna Nasiru ɗan Rufa'i ya yi bayanin cewar a yi amfani da ƙarfi da yaji ɗin. Ƙarfi da yajin zai kai ga abin da ake fata?
A'a shi ƙarfi da yajin yana da amfani amma yaushe sai an ƙara sulhu. Da matsayin ƙarfi da ake yin sulhu. Tun da sun san akwai ƙarfin sun san akwai abin nan. Shi dai ya hankuri yanzu a shiga tun da ya ce jahilci ne ba su addini ba. Ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna. Gashi mun shiga da nan take mun ga alamun su suna barin barna nan take.
To amma yanzu idan kuka tattauna da su mutanen nan suna dauke da bindigogi ya kuke yi da bindigogi da sauran makaman nasu?
Ai gaskiya ka tafi bindiga shi karfi shi ma ya sa abin da ke ba kyau. Saboda ka in ka zo mai da kuma ba da fada ba da kuma neman mishi mafita shi ma ya san yana cikin matsala domin bi ya shigo gari kuma gashi yana cikin daji. Yara kananan ne su wani ya ce ma shi yana so ya je ga uwar shi. Kananan yara yaushe za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana fada da kananan yara sai dai mu
waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin Najeriya da ma gwamnatin tarayya gaba ɗaya a kalma ɗaya ko biyu wani sako za ka isa gare su?
Yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan a yi musu makarantu a yi musu asibiti a yi da na ci a yi afuwa wance ba wanda ya kisa ba mai afuwa ana nufin su kansu sojoji sun kashe ba bila adad an kashe mutane innocent. To wa'annan da aka kashe innocent in an biya diyan su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyan su. In an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya tsaya. So gwamnati da tsoro da kuɗi mun kun su makamai
ga kuma su ƴan bindigan da wata kila baka isa zuwa gare su ba kila suna jin mutu wannan kafar me yasa kun ka gare su?
Sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aje wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korafe-korafen su duka a biya musu bukatar su shine nake. Amma wanda yake sa to wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu. Akwai sata kamar da Allah ya ce wa sa da ka tafi da idea kuma akwai hiraba shine amro ba wanda zai daddace hanya sannan akwai bugat su ne wanda za su bijire wa hukuma su ba marayi bane. To duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan. Akwai wani shi barawo ne shi kadai akwai wani kuma bandit ne sun hadu su da yan hiraba yan amro ba sannan kuma akwai yan bijire wa gwamnati to su yan bijire wa gwamnati su ne tsin cikin dari. Saboda haka yanzu ya koma bijire wa gwamnati in za a yi sulhu da sun za su yi sulhu sun yadda makamai, to dole a musu afuwa, wannan Allah ya faɗa haka.
To amma akramaka Allah, mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa, ba san wani komai ba sai wannan kashe-kashen da kuma sata da sauransu.
A dama yawa ba na ci a fito da kudin gwamnati a musu abin da za a yi musu ba, a yi center na rehabilitation, a koya musu sana'a, a ba su jari, wani za a sai musu shanu, ai ba haka kawai za a bar su ba. In har za a zo a gina mana gada flyover a kawo, to su ina flyover sun daji, kudin da aka kashe. In za a yi third mainland bridge, su ina kudin da za a kashe. A fito da kudin a sai musu shanu, a sai musu, a nuna musu sana'a, a yi center na rehabilitation, a yi musu makaranta, mu kai su scholarship su yi karatu, ina kudin nasu.
Na'am.
Sai ba mu kai muka sani mu jefa musu.
Kamar da aka yi 'yan Niger Delta misali kenan.
Har ma fi, domin sun fi 'yan Niger Delta yawa. Ƙasar nan ba inda ba ya mafi lace yana yawa. Sun fi su yawa, sun fi su haƙƙi.
To, doctor a ƙarshe ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi wanda ban tambaya ba.
A dai gwamnati, federal government, wannan abun yana kan president. President ne zai ɗauki wannan mataki kamar yadda aka yi wa Niger Delta, a fito da kuɗi, mako don kuɗi, wallahi an fito da kuɗi, na rantse maka da Allah ya zunnu za ka ji alamar nan ya mutu.
To, doctor mun gode.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yanda ake ba wa kowa aiki, mu masu na kasa ba a san a ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi, ita ta
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda zai aika tsan zanda ya gama da shi da dustbin da tsaye.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Dare ba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mar samu.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wata sanarwa ta ƙasa da ƙasa da gwamnatin Amurka ta fitar ƙarƙashin shirin ba da tukuici don a samu tabbatar da adalci. Amurka na ta yin ba da tukuici har dala miliyan 7 ga duk wanda ya bayyana inda za a iya samun Muhammad Abatai ko kuma wane ne shi. Wannan mutumin wanda aka fi sani da Abdulrahman Al-Maghribi na zaune ne a Iran, kuma ɗaya ne daga cikin muhimman shugabannin ƙungiyar Al-Qaida. Al-Maghribi, wanda aka haife shi a ƙasar Morocco, yana da kimanin shekaru 51 da haihuwa a duniya, da daddan daraktan sashen sadarwar ƙungiyar Al-Qaida ne. Al-Sahab kuma shi siriki ne, sannan babban mai bayar da shawara ne ga shugaban ƙungiyar Al-Qaida, Al-Yaman Al-Zawahiri. Wasu takardu da aka samu a farmakin soji da aka kai kan tsohon shugaban ƙungiyar Al-Qaida, Osama Bin Laden, a shekarar 2011 sun nuna cewar Al-Maghribi ya kasance wani tauraro mai tashi a ƙungiyar na tsohon shekaru da dama. Al-Maghribi ya kasance wani babban shugaban ƙungiyar a ƙasar Afghanistan da Pakistan tun a shekarar 2012, biyo bayan takura daga yanki da ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa na tsawon shekaru. Ya koma ƙasar Iran, inda ya ci gaba da jan ragamar ƙungiyar Al-Qaida a duk faɗin duniya. A matsayin shi na shugaban sashen hulɗa da jama'a na ƙungiyar ta Al-Qaida, Al-Maghribi na haɗa kai da ƙawayen Al-Qaida wajen gudanar da aika-aika. Wannan tukuicin akan Al-Maghribi wani ɓangare ne na ƙudurin Amurka na ganin cewar manyan jagororin Al-Qaida da ke Iran sun fuskanci hukunci. Tun da aka fara wannan tsarin ba da tukuici a shekarar 1984, an ba da tukuici fiye da dala Amurka miliyan 150 ga fiye da mutane 100 wanda suka ba da muhimman bayanai da suka kai ga zartar da hukunci akan 'yan ta'adda a duk faɗin duniya. Ga duk wanda ke da wasu bayanai akan Abdulrahman Al-Maghribi, ya gaggauta tuntubar ofishin ba da tukuici don tabbatar da adalci a shafinsu, wato www.rewardforjustice.net ko info@rewardforjustice.net ko mutum ya rubuta zuwa ga shirin bada tukuici don tabbatar da adalci na Reward for Justice a birnin gundumar Columbia. Kuma mutum na iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da shi. Za a yi matukar sirrinta duk bayanan da mutum ya bayar, bayanan da za su bayyana miyagun 'yan ta'adda da kuma kawo ƙarshen ayyukansu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.